الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا 28 ga watan Jumada al-Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 19 ga watan 11 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Jibois dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabut Tauhid na babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda muke bibiyar sharhin nan na Fathul Majid na jikansa Al-Allama Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn wato rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 32 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin babi na uku babin da ke bayani akan duk wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba mun karanta hadisin nan mai tsawo hadisin Husayn ibn Abdurrahman wanda ainihin wato yake gaya wa malamin sa yace wata rana yana wajen malamin sa Sa'id ibn Jubair wanda yana cikin tabi'ai yace sai shi Sa'id ibn Jubair ke tambayar wane ne a cikin ku yaga tauraron da ya fado ko ainihin al-Kaukab tauraron da ya fado da daddare to sai shi Husayn ibn Abdurrahman yake cewa ni na gani amma dai lokacin da abin ya faru ba a cikin sallah nake ba lokacin kunama ta harbe ni da haka na koma ina jinya a bayan wato bayan sahu sai ce da kunama ta harbe ka me ka aikata sai ce nayi rukuya sai ce me hujja ka ta yin rukuya yace hadisin da Imam Sha'abi ya karantar da mu sai ce menene hadisin da Imam Sha'abi wani hadisi ya zantar da ku sai ce ya zantar da mu hadisi daga Buraida ibn Husayb yake cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin rukuya sai dai in kambun baka ne ya kama mutum ko kuma wani abu mai dafi kamar maciji ko kunama ko makamantan su ya harba mutum sai ainihin wato Sa'id bin Jubair yake gaya Husayn bin Abdurrahman cewa duk wanda ya aikata abin da yaji na hadisi ko aya ya kyauta yanzu ka kai aiki da hadisin kenan sai ce to ni kuma naji hadisi da Abdullahi dan Abbas ya zantar da mu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kawo dogo kissa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bujiro masa da al'ummomi na annabawan da suka gabata da annabawansu sai yaga wani annabin tare da shi da mutane da basu kai 10 ba wani annabin shi kadai wani annabin da mutum biyu wani annabin da mutum daya yake cewa sai aka nuna mun wata tawaga mai girman gaske sai na tsammaci al'umma ta ne sai aka ce wannan Musa kenan da shi da tawagarsa da jama'arsa sai na kuma dubawa sai na ga wata tawaga ita ma mai girma sai aka ce waɗannan su ne al'ummarka sannan ana yi maka albishir cewa a cikin wannan al'umma ta ka akwai wasu mutum 70,000 a cikinsu da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba bayan annabi ya faɗa haka sai ya tashi ya shiga gida shigarsa gida ke da wuya sai ya bada gaba ko ya bada damar tattaunawa tsakanin sahabbai akan waɗannan mutane su 70,000 da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba su wane ne to nan ne kowa ya ci ijtihadi wani wasu su ce musulmai da aka haife su a musulunci wasu su ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun faɗi dai kowa ya faɗi abin da yake ganin a ijtihadin sa su ne waɗannan mutanen wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan tattaunawa ya fito da ya fito sai suka ce ai bayan ka shiga sai ka bar mu kuma muna tattaunawa game da waɗannan mutane su wane ne su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu sufofi guda hudu yace humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun yace su ne waɗanda ba sa neman a yi musu ruƙuya, ba sa yin sakiya ko lalas, ba sa yin camfi ga Ubangijinsu, kaɗai suka dogara. Sai Ukasha bin Mihsan yace, ya ma'aikin Allah, ka roƙan mun Allah ya sanya ni a cikinsu. Yace Ukasha, kana cikinsu. Wani cikin sahabbai shi ma ya miƙe yace, ya ma'aikin Allah, ni ma a roƙa mun Allah ya sani a cikinsu. Yace sabaqaka biha Ukasha. To wannan hadisi shi muke ta ƙoƙarin fito da ma'anarsa da sharhinsa, wanda ainihin wato muna karanta maganganun malamai game da ma'anar hadisin. Na farko dai an gaya mana maruwacin hadisin su waye su, tun daga kama daga shi Hussein bin Abdurrahman zuwa Sa'id bin Jubair da kuma shi kansa Imam Ash-Sha'bi da kuma ainihin wato abunan Buraida ibn al-Husayn, shi sahabin da ya roci hadisin, da kuma shi kansa Abdullahi dan Abbas, din mun ji su waye su. To sai kuma ainihin wato mun karanta daidai gabar da yake cewa la ruqyata illa min humma aw ayn, ba a yin ruqya sai idan mutum ainu ne ya kama shi ko kuma wani abu mai dafi ne ya harbe shi. Ce wannan hadithi Imam Ahmad da Ibn Majah sun rawaito shi marfu'i, haka Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito shi daga Imran bin Hussein marfu'an, Haythami kuma yace rijalu Ahmad thiqat. Sannan ya gaya mana mai ake nufi da al'ainu, yace hiya isabatul a'ili ghayrahu bi ayni, shine wanda yake da larura ko yake da kambun baka ya cutar da wani sa ta hanyar idanunsa. To wannan shi ake kira da al'ain. Al-humma shi kuma summul aqrab wa shibiha, wato dafin wato aqrab wato kunama da makamantan wannan shi ake kira da humma. Al-Khattabi yake cewa ma'anar wannan hadisi babu ruqya wadda tafi warkarwa nan take kuma tafi cancantar ayi min ruqyatil ayn, sama da a ce kambun baka akai wa mutum a ce ayi masa ruqya. Babu inda yafi dacewa ayi wa mutum ruqya sama da in kambun baka ya kama shi ko kuma abu mai dafi ya cije shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruqya kuma shi ma an yi masa ruqya. An fahimta ko? To qawlu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qawluhu fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahab. To wannan uridat alayya al-umam, an bujiro min da al-ummomi. Hadithi ne wanda Imam at-Tirmidhi da Nasa'i sun ruwaice shi, ruwayar Abthar bin al-Qasim daga Hussein bin Abdurrahman. Wasu malaman suka ce anna dhalika kana laylatul Isra, hakan ya faru ne daren da aka yi Isra'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda ya haɗu da annaba an nuna masa abubuwa da yawa. Suka ce a wannan tafiyar ne aka nuna masa al-ummomi da wato annabawa da al-ummominsu. To sai ya zamana in wannan magana ta zamanto ta tabbata, to akwai ƙarfin dalili kenan ga waɗanda suka tafi akan Isra'i ba sau ɗaya aka yi shi ba, cewa banda wanda aka yi a Makka kuma an sake yin Isra'i da annaba a Madina. Amma dai wannan ƙauli yana da ainihin wato akwai ta cewa a cikin wannan ƙauli. To kuma mun karanta maganar Muhammad Al-Hafiz Muhammad Hamid Al-Kifi Al-Fiqi game da ainihin wato wannan gaba ta wafihi nazar. Ita ma mun karanta wannan gaba, da haka zamu tashi qawluhu fara'aytun nabiyya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yace fara'aytun nabiyya wa ma'ahu ar-rahab, yace naga wani annabin tare da shi da ar-rahab. Alladhi fi sahih Muslim, ruwaya da ta zo cikin sahih Muslim Ruhayd, ma'ana fara'aytun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd, naga wani annabin tare da shi da wata yar jama'a, bit tasghiri, da yin tasghiri la ghayr, wa humul jama'atu duna al-ashir, Rahab ko Ruhayr su ne jama'ar da dududu ba su kai goma ba. Qalahu an-Nawawi, haka Imam an-Nawawi ya fassara ar-Rahab. Wa kana fil madinati tis'atu rahati yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, to kaga ar-Rahab shine mutanen da suke wato ba su kai goma ba adadi, su ake kira Rahab. To wani annabin dududu waɗanda suka yarda da shi, suka yi imani da manzancin sa, ba su kai mutum goma ba. Qawluhu an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan, annabi sallallahu alaihi wasallam ce wani annabin ko za ka ganshi da mutum daya ko mutum biyu. Wan-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad, wani annabin kai babu mutum ko ɗaya tare da shi. Fihi ar-radd, sai wato Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa fihi ar-radd, a cikin wannan gaba akwai raddi ala man ihtajja bil kathara, ga wanda yake kafa hujja da mafi yawan mutane. yawan mutane ba shi ke nuna cewa suna kan gaskiya ba. Da haka karka ɗauka cewa wato inda mutane suka fi yawa a nan hujja take. Kana iya samu a yi sa'a a yi dace ga mutane da yawa kuma su ne masu hujja. Amma kuma ba lallai ba ne ko da yaushe a samu haka, ana iya samun wasu tsirarun mutane ba su ba ne majority a unguwar, ba su ba ne suka fi yawa a garin, amma kuma su ne a kan gaskiya, su ne a kan firkatun Najiya. Ana iya samun haka. Da haka ba ko da yaushe ba ne Allah ta'ala yake yaban yawa. In yawa ya zama a kan daidai, yawa ya zama a kan aikin alkhairi, madalla da wannan yawa. Amma duk yawan da ya zamanto a kan shirme suke tafiya, yawan da ya zamanto a kan shirka ake, a kan bid'a ake rayuwa, mai amfani wannan yawa? Wannan yawan ya zamanto yuyuyu kenan. Da haka sai aka ce wannan gabar kaga kenan, ashe akwai annabin da mutum biyu zai zo da su. Kaga kenan duk wa'incin yawan mutanen da aka tura shi kaga duk ba daidai suke ba, duk sun bata kenan. Amma ga shi su suka fi yawa, tunda ga shi ya zo shi kadai, wani annabi ya zo da mutum biyu ko mutum daya. To ina sauran jama'a, ya nuna cewa duk sun tafi huta. To ashe kaga ba ko da yaushe bane yawa yake zama hujja. Kaga cewa mun fi su yawa, kun fi su yawa akan me? Kun fi su yawa ko yawan hujja ko yawan mutane? In aka zama da yawan hujja da yawan mutane, masha Allah haka ake so. Amma in babu gaskiya a cikin yawa, ko ma cikin ƴan kaɗan din nan, anan alkhairi yake. Ina fata an fahimta. Koma lamba ta biyo, Muhammad Hamid Al-Fiqi yana faɗa a cikin Al-Qurratul Uyun, yake cewa ayyu ba'athu fi qaumi, ai akwai annabin da an aika shi cikin mutanansa, fala yatba'uhu minhum ahadun, babu ko mutum ɗaya da ya bi shi. Wannan shi ke nuna maka kuma haƙurin annabawa da jumurinsu a kan yin wa'azi. Kai ta wa'azi tsawon rayuwar ka, tunda Allah ya aiko shi a matsayin manzo, aka yi ta wa'azi har ya koma, ko mutum ɗaya bai samu. Kaga kenan, ashe kana iya samun mutum ya ta da'awa, ya ta da'awa maka ga adadin mabiyan, adadin waɗanda suke karɓar da'awa ba su da yawa. Wannan kada ya sare masa gwiwa, kada ya ɗauka cewa kamar saƙonsa ya taɓe tunda bai samu mutane ba. Ga wani annabin ko mutum ɗaya ma ba wanda ya bi shi. Da haka dan ka zo kana wa'azi, mutum ɗaya ne yake sauraron ka ko mutum biyu, me zai taɓe ka? In Allah ya taimake ka mutum ɗayan nan, sai ya zama suna shigar ka aljanna. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri ni'am, manzo Allah yace Allah ya shirye mutum ɗaya tak tak ta sanadiyar ka, yafi a baka alkhairi fiye da a baka jajayen raƙuma. To yanzu in kana da awa, kana ganin rashin yawa ya sa ka rufe karatu a guri kaza, saboda ba masu halatta da yawa, bai fi mutum uku ba, bai fi mutum goma ba, ka fi son a cika masallaci, rashin cika masallaci zai sa gwiwa ka ta sanyi, ka daina karantar da mutane, ka fahimci kuskure, ka fahimci kuskure. To ga wani annabin zai zo shi kadai, haka yi wa'azi a masallaci, haka yi karanta ba wanda ya yi. Na fata an gane. Qala ta'ala, kama qala Allah ta'ala, kamar yadda Allah ta'ala ya ce, wa laqad arsalna min qablika fi shi'i al-awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa laqad arsalna min qablika, Allah ta'ala ce lalle haqiqa mun aika manzanni gabaninka, fi shi'i al-awwalin, a cikin al-ummumin farko, ma kuntu bid'an min ar-rusul, ba kai bane farau cikin manzanni kafin kai an aiko wasu. Adkhalat min qablihi ar-rusul, akwai manzannin da suka zo gabanin ka ya annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka Allah ta'ala ce mun aiko manzanni gabanin ka, fi shi'il awwalina, a cikin al-ummumin da suka gabata na farko. Amma wa ma ya'tihim min rasulin, duk sa'an da wani manzo ya zo musu, illa kanu bihi yastahzi'un, ba a samu wani manzo da ya zo musu ba face sai sun zamto suna yi masa izgiri, sai sun masa izgiri, sai sun sa masa suna, sai sun masa ba'a, sai sun aibata shi, sai sun yi kaza, sai sun yi kaza. Wannan sunna ce ta Allah madaukakin sarki, duk annabin da ya aiko babu wanda ba a aibata shi ba, babu wanda ba a yi masa izgilanci ba. Suratul Hijr aya ta 10-11, wa fihi dalilun ala anna an-naji min al-umami humul qalil. Wannan ayoyi ko wannan aya gudan dalili ne da ke nuna ashe wanda za su kai labari, waɗanda za su kubuta a cikin al'ummomi su ne ‘yan tsiraru, ‘yan kaɗan. Ranar tashin alkiyama, ‘yan kaɗan ɗin nan, in dai akan gaskiya ke, kada yawa ya rufe ka shiga cikinsu. Da haka wannan aya ta nuna ashe annaji, waɗanda za su kai labari, waɗanda za su tsira, min al'umami, daga cikin al'ummomi, na annabawan da aka aiko humul aqwatu humul qalil sunu yan kada wal aktharuna ghalabat alaihim tabaiul bashariya amma mafi yawan al'ummomin dabi'u irin na dan adam sun riga sun yi galaba akan su dabi'ar ba ya za a ci ba a rasa wanda zai zo mana wa'azi cewa ne a rasa wanda zai zo a turo mana cewa ne wani fadan kabila kaza me yasa ba aiko annabin a cikin kabilan mu ba me yasa annabi bai zama to a cikin sarakuna ba me yasa annabi bai zama cikin mawadata masu kudi ba ya za a aiko mutum cikin talaka a ce an aiko shi ne annabi irin waɗannan tunanin duk tunani ne na dan adam shi dan adam yana so a turo ko mala'iku ko kuma a turo wasu mutane kasaitattu waɗanda daban suke a cikin mutane to suna ganin shi ne yafi dacewa ya zama manzo dan kan aka aiko sabanin haka sai su ki karbar sakon wannan dabi'a ce ta dan adam in ka zo cikin tsummokare ko kaya yayi waɗanda suke ba masu kyau ba kulaka ita ma ba za a siye ta da wani kuɗi mai daraja ba ana ganka sai a dauki sakon da kake dauke da shi a wulakance sai a dauka kai wulakantacce ne talauci ne ma yasa kake taimawa mutane wa'azi da sauransu wannan dabi'a ce ta dan adam to shi sa galibi tunda annabawa ba sarakuna Allah yake aikowa matsayin annabawa ba ba mawadata masu kuɗi Allah yake aikowa matsayin annabawa ba to dabi'ar dan adam shi kuma ya rena wanda ba mai mulki bane ya rena wanda yake ba mai kuɗi ba saboda kowa kuɗi da mulki shi ya dauka shine girmamawa shine kasaita kuma shine ke nuna Allah ke san mutum to wannan shi yasa zaka ga galibin mutane suna bujirewa wa'azi galibin mutane ba sa karɓar sakonni na Allah madaukakin sarki daga waɗanda suke isar da sakonnin saboda irin wannan ciwon da dabi'a wato na dabi'a dan adam da yake tattare da ita fa asawur rusula wannan ya sa al'ummomi mafi yawan su suka dinga sabawa manzanni fa halaku suka halaka kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ce wa in tudai aksara man fil ardi da zaka bi mafi yawan waɗanda suke ban ƙasa ko yudilluka an sabilillahi sai sun fatar da kai daga tafarkin Allah ashe wannan yana nuna maka wayuyu zaka kalla baka ce ai tunda aka ce nan majority akwai randa majority yake zamantowa da yawa akwai randa majority kuma yake zamantowa da adadi dan kadan in suka zama sune mafiya hujja sune waɗanda suke kan daidaito waɗannan sune majority din kamar yanda muka karanta a cikin sharhus sunna na Imam al-Barbahari mutum ɗaya ana iya ce masa ahlus sunna wal jamaa saboda karfin hujja da ke tare da shi yasa zai zama jamaa shi kadai sai a tara masa gayya mai yawa sai ya gallabe ta sai ko karfin ta sai ya galaba akan ta saboda karfin hujja da haka Allah ta'ala ya ce wa in tudai aksar man fil ardi da zaka bi mafi yawan mutane da suke rayuwa a bayan kasa yudilluka an sabilillah za su fatar da kai ne daga tafarkin Allah wannan ya nuna ashe mafi yawan mutane akan fata suke domin Allah ya ce da zaka bi mafi yawan fatar da kai za su kaga kenan ashe mafi yawan su ne akan fata suratu al-an'am aya ta 116 Allah ta'ala ya kuma ce wa ma wajadna li aktharihim min ahad mafi yawancin su ba mu same su da rike alƙawari ba mafi yawan mutane ba su da alƙawari kenan Allah ce wa ma wajadna li aktharihim min ahad ba mu samu mafi yawancin su suna rike alƙawari ba wa in wajadna aktharahum la fasiqin Allah ce abinda muka samu mafi yawancin su fasikai ne ashe kaga mafi yawan mutane fasikai ne waɗanda ba fasikai ba su ne ba su da yawa waɗanda suke rike alƙawari ashe yan tsararru ne masu saba alƙawari su suka fi yawa to kaga wannan yana nuna maka cewa yawa ba kodin shi ake yi itibarin yawa na karka dinga yayin mun fi yawa ai Kano ta muce ai Najeriya ta muce ai arewacin kasar nan namu ne ai kaza kaza ba wannan ake kallo ba in dai ta fuskar addini ba wannan ake kallo ba kana iya fin mutum yawa amma a wajen Allah ɗan kadan din su ne suke tare da Allah ina fata an gane suratul an'am suratul a'raf aya ta 102 wa qala shi sa Allah ta'ala ce kul siru fil ardi kace da su su dinga tafiye tafiye mana su yi tafiya a bayan kasa fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl Allah ta'ala ce kace da su siru fil ardi ku yi tafiya a ban kasa fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl ku ga karshen aqibar waɗanda suka zo gabanin ku mana irin layin da kuka bi ba shi suka ba suka halaka ku yi tafiye tafiye a ban kasa za a yi ta nuna muku nan adawa suka rayu ba adawa ba su ba burbushinsu wa hal taranahum min baqiya haka Allah ta'ala ce kai kaga wasu kaga burbushinsu babu sai dai labari alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد التي فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد دو وإن أنشار سباب لكن كانت فيها أبن أسادك دين سام وعزيز سي إن كانت تاكما دا كذا دا وإن سك فيك وإن أبن فيك تاكما دا شيء أنشار يسو Allah ta'ala yace kana aktharuhum mushrikina in kana tafiye-tafiye a ban kasa yanzu tafiye-tafiyen shine ka dinga google ka dinga shiga cikin duniyar yana gizo-gizo ka dinga karanta tarihin al'ummomin da suka gabata kuma cikin alqur'ani kissoshin annaba da al'ummomin su wannan kai tafiya a ban kasa zaka ga karshen akibar waɗanda suka zo gabanin ku sana Allah yace kana aktharuhum mushrikina sun kasance mafi yawancin su mushrikai ne ashe mafi yawan wayanda suka zo gabanin ka mushrikai ne kenan wayanda suke kan tauhidi ba su da yawa da haka in kana kan tauhidi ka gode wa Allah ni'ima ce mai girman gaske Allah ta'ala ya sa kana da tauhidi kuma irin tauhidin da baya rawa tauhidin da duk wayannan abubuwan kai ta tausaye mutum kaga mutum ga shekaru ya kima kaga mutum ga babbar riga ga kamar zai abin nan amma kuma shari'a Allah ya kwace a hannunsa yafi ka karbi sai ya wa irin kuduka sai amma kuma shari'a kai Allah ya ba shi mai bashi sai si gurku gaba ɗaya da kudi amma kuma kai ba gidan gurin da za ka kwantawa baka mallaka ba amma Allah ya ma arzikin tauhidi shi kuma bai da shi wannan ni'ima ce mai girma sai ka gode wa Allah akan ta wa amsalu hadhihi al-aya wannan suratul rum kenan aya ta 42 wa amsalu hadhihi al-ayati fil qur'an kathirun ire-iren waɗannan ayoyin da suke nuna mafi yawa fasikai ne mafi yawa ba su da kirki mafi yawa jahilai ne mafi yawa kaza ne ɗan kaɗan ne na gari ɗan kaɗan ne kaza wannan ka koma ayoyin alkur'ani misalan suna da yawa wannajuna wa in kanu aqallal qalil waɗanda suke kai labari suke tsira ko da yake su ne ɗan kaɗan sosai fahumus sawadul a'zam to su ne jama'a mafi girma duk da ɗan kaɗan ne su ne jama'a mafi girma فإنهم الأعظمون قدرا عند الله دوم سو سكا في جرمان متساي ده درجه ا غورن الله تعالى وان كان لو كو ده سكي كو ده كي ان سرارو ني باسي ده يوا فليحذر المسلم مسلمي في حترا يغوجي ان يغتر بالكثره يدينغ رودوا ده يوا فا ما فا كو ديو شينه كك تشي تو دون متان ده سكي كذا كذا ديك كينن با اكن ني ده سكي با سي مو كوي سي سو ني ين ين بس تي بوتين جوكالي با اي ba ga annabi duk annabin da Allah ya aiko ba kan mutane ba kan bata mutanen su suke ba shi kadai yake zuwa kuma yazo ya tarar da su akan bata kuma ya ce akan bata suke a koma kan dede so ashe kaga kenan zaka iya samun mutane sun dauki shekaru masu yawa kuma kan bata suke sai daga baya kuma kila yin shari'a ta zo kuma ga mutane sun abin nan sun karbi shari'a daga ka daina ruduwa da yawa wa kad tarabihim kathiruna yace da yawa daga cikin mutane suna ruduwa da yawa hatta ba'dahum man yad'i al-ilma har ma wani daga cikin su cikin masu da'awar ilimi i'taqadu fi dinihim ma ya'taqidu al-juhalu ad-dullal amma sai ga mutum da ilimin sa shi ma yana kudurcewa game da addinin sa irin abin da jahilai batatu suke kudurcewa walam yaltafitu ila ma qalahu Allah wa rasulu sai ga mutum da ilimin sa amma ya waiwayawa zuwa ga abin da Allah ya faɗa da manzon sa kawai sai su ga inna wajadna aba'ana ala ummati sai mutum ya ci shekara shekara 40 ko shekara 50 ana yin abu kaza a gidanmu duk sai wani zai zo ce mana ba kyau a jiyo shekara 40 ana magana addini ya shekara 1000 da wani abu kana shekara ce kai shekara 50 Allah ya shirye da mu qawluhu fadin sa idhuru fi ali sawadun azim sai aka nuna mun sawadun azim wato wasu mutane masu yawa masu girma almuradu bihi huna abinda ake nufi anan ash-shakhsu alladhi yura min ba'id wato irin mutumin da ake hangen sa daga nesa shi yake nufi da rufi ali sawadun adib sai na tsinkayi wata jama'a mai tarin yawa daga nesa aka ce mun nace wannan fa aka ce Musa kenan da mutanen sa aka nuna mun wasu aka ce kuma wayannan sune al'ummaka qawluhu fa dhanantu annahum ummati li'anna al-ashkhas alladhi tura fi al-ufqi la yudraku minha illa sura me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi tsammanin al'umma ta ce dan an nuna ma daga nesa ya hange su domin yawanci mutane daga in suna sasanni na nesa to ba a iya gano su sai hoton su kawai kai dai kawai ka ga gade jama'a can da alama da yawa amma ba za ka iya gane dawa 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 yayi bane shisa yace ne zatan daga nesa da aka nuna musu aka ce ga wata al'umma ne sai ne tsammanin al'umma ta ci wa fi sahih muslim cikin sahih muslim walakin anzur ila al-ufuq sai aka ce duba nan bangara walam yadhkuruhu al-musannif wannan ziyada din wannan riwayar shi ainin muhammad bin abdul wahhab bai ambace ta ba fala'allahu saqata min al-asl alladhina qala al-hadith min watakila wannan karin ya fadi ne daga asalin inda ya dauko wannan hadisin nasa wallahu a'lam qawluhu faqila li hadha musa wa qawmuhu nace wannan fa sai aka ce waccan da kake ganin jama'a can da kake hangowa musa kenan da mutanen sa ai musa ibn imran musa dan imran kenan kalimur rahman wato kalimur rahman wanda ya zace da ubangijin rahama wa qawmuhu atba'uhu qawmuhu da aka fada ana nufin atba'uhu ala dinihi min bani isra'il mabiyansa akan addininsa cikin bani isra'il ba wai duk mutanen da jahilansu da kafiransu da muminansu da aka nuna masa ba iya waɗanda suka yi imani da annabi Musa ne su ma ya samu adadi mai yawa sai aka ce Musa kenan da mutanansa ma'ana waɗanda suke tare da shi akan addini kuma lamba ta hudu Muhammad Hamid Al-Fiqi yake cewa cikin Quratul Uyun fihi fadilatu atba'i Musa a wannan gaba za ana nuna maka falalar mabiyan annabi Musa alaihi salam min bani Isra'ila daga bani Isra'ila mimman amana minhum birrusul daga cikin su waɗanda suka yi imani da manzanni wal kutubi suka yi imani da littattafai allati anzalaha Allahu wa inda Allah ta'ala ya saukar at-taurata wal injila waz zabura wal furqan wa ghayraha irin at-taura injila zabura da qur'ani da wani haka wa kana banu isra'ila qabla at-tafarruqi su banu isra'ila kafirran rabuwa kathirina suna da yawa kafin ararrabu suna da yawa wa fihimul anbiya a cikin su annabawa suke an samu annabawa adadi mai yawa cikin banu isra'il kuma ba'da zalika hadatha ma hadatha min al-yahud daga baya ne abin da ya faru daga yahudawa wa hadhal hadith yadullu wannan hadisi yana nuni ala anna tabi'a li musa kathiruna jiddan ashe mabiya waɗanda suka bi annabi musa akan addinin sa suna da yawa kwarai wa qad qala Allah ta'ala shi sa Allah ta'ala ce wa faddalnahum 'ala al-'alamin mun fifita su mun daga daraja su akan talikai suratul jathiya aya ta 16 ai fi zamani ma'ana nufin wa faddalnahum 'ala al-'alamin fi zamanihim na fifita su akan talikai na zamanin su ma'ana cikin mutanen banu isra'ila din waɗanda suka yi imani da annabi Musa da su Allah yake magana nan wa faddalnahum ala al-alamin ba yana nufin wa faddalna bani isra'ila ala al-itlaq ba a waɗanda suke a zamanin annabi Musa waɗanda suka yi imani da shi Allah ta'ala ce na fifita su ala al-alamin wa zalika anna fi zamanihim wa qablihi mimman kafara billahi khalqun la yuhsun domin a zamanin su da kuma zamanin da ya gabaci nasu akwai waɗanda suka kafirce ainihin wato suka kafirce da Allah madaukakin sarki waɗanda suna da tarin yawa da ba za su ainihin wato lissafu ba ka hizbi jalut kamar rundunar jaluta wa bukhta nasar da kuma rundunar bukhta nasar wa amsalihim da ire-irensu fa faddala Allahu bani isra'ila bil iman sai Allah madaukakin sarki ya fifita banu isra'ila bil imani da imani fasaru afdala ahli zamanihim shi yasa sai suka zama mafifita a cikin mutanen zamanin su wa hadatha fihim ma zakara Allah a cikin su ne abinda Allah madaukakin sarki ya ambata fil qur'an ko fi suratul baqara a cikin suratul baqara ya faru wa ghayriha da watanta mimma asiyatihim li anbiya'ihim la irin sabawar su ga annabawan su Allah ya bada labarin irin yanda banu isra'ila suka saba wa annabawansu waqtilafihim fi dinihim da saba sassabawarsu cikin addininsu wa qad zakarahu Allahu ta'ala Allah ta'ala ya ambace shi muhtajjan bihi yana kafa hujja da shi alal yahudi alladhina kafaru bi muhammadin akan yahudawa da suka kafirce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fatadabbar ma zakarahu Allahu ta'ala da ka kai tadabburi ka nitsa da nazari da tunani game da abin da Allah ta'ala ya ambata min ahwalihim na irin halayyar yahudawa ba'da laftilabi bayan sassafawarsu wannan magana muhammad hamid al-fiqi ya ambace ta cikin quratul uyun qawluhu fa nadartu fa idha huwa sawadun azim فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. yace sai na kuma dubawa da na duba sai naga wata tawaga wata jama'a ita ma mai girma mai tarin yawa sai aka ce to kaga wannan ita ce al'ummarka sannan abin ban sha'awa a tare da wannan al'umma taka 70,000 akwai 70,000 a cikin su yadkhuluna aljannata da za su shiga aljanna bi gairi hisabin wala azab babu wani bincike da za a yi musu babu wata azaba salin alin za a ce kawai su shiga aljanna Allahumma ja'alna minhum ay li tahqiqihim at-tauhid ay sabida irin yanda suka tabbatar da tauhidi a bayan kasa lokacin da suna duniya wa fi riwayat ibn Fudayl aw ta riwayat ibn Fudayl wa yadkhulu al-jannata min ha'ula'i min ummatika 70,000 akwai wasu 70,000 daga waɗannan al'ummomin naka da za su shiga aljanna wa fi hadith abi hurairah fi sahihayn cikin hadithin Abi Huraira wanda yazo cikin sahihain Bukhari da Muslim fastazattu rabbi manzala ce sai na nemi ubangiji na kai an gaya masa cewa a cikin wannan al'umma ta sa akwai mutum 70,000 yan direct entry yace amma a wata ruwaya sai aka ce ya nemi Allah ya kara mai adadin fazadani kuma Allah ya yi masa kari ma'a kulli 70,000 ma'a kulli 1000 70,000 kaga an bashi 70,000 to tare da kowace 1000 kuma an kara masa 70,000 an gane ko tare da kowace 1000 akwai kuma wata 70,000 din kaga kenan shine 70,000 sau 70,000 kenan adadin da yawa ko adadin da yawa insha Allah za mu shiga insha Allah za mu shiga insha Allah adadin nawa kenan na'am billions ne ko ina jin kawai mun taba lissafin wajen biliyan 3 ne da miliyan 900 kaman miliyan 4 eh kaman 3 ne da 1000 miliyan 900 ko na'am ya muka zallake na'am wa fi sahihain to naga kare insha Allah to na'am biliyan 4 da miliyan 900 biliyan 4 da miliyan 900 amma kafin na zo kafin mu so dan ma mun tsallake wata riwaya ko fiye riwaya ta Abi Huraira bisa yani kwadayin mu shiga wancan din shi sa annahum tudhi'u wujuhuhum ida'at al-qamar laylat al-badr ko yake cewa fuskokin wayannan 70,000 din fuskokin su za su dinga haske kamar wata daren 14 wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi da hadisi na 6542 Imam Muslim hadithi na 216 wa rawal Imam Ahmad ya ruwaito wal Baihaqi fi hadith Abi Huraira shi muka tsallake ko shi muka tsallaka zuwa gare shi ruwayar Abi hadithin Abi Huraira fastazattu rabbi sai nemi ubangiji da ya kara mun adadin fazadani sai Allah ya kara mun ma'a kulli 70,000 kowane 70,000 kuma an kara mun 70,000 ko kowace 1000 an kara mun 70,000 akai wannan ita ma ruwaya ce wanda Imam Ahmad ya fitar da ita a mujalladin Sarabiyu shafi na 359 min hadith Abi Huraira hadithin Abi Huraira radiyallahu an wa sahahu al-Allama al-Albani fi silsilati sahiha a hadithi ko shafi na 1484 qala al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah yace wa sanaduhu jayyid sanadun wannan hadithi shi ma sanadi ne mai kyau a koma cikin wato Quratul Uyun wato rakam na 4 fihi fadilatu hadhihi al-umma na uku ko yawa ka duba lamba ta uku kasa Muhammad Habib al-Fiqi yake cewa fihi fadilatu hadhihi al-umma a cikin wannan hadisi akwai bayanin falalar wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahum aktharul umami tabi'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi ya nuna al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune mafi yawa wata al'umma da tayi biyayya ga annabawanta ma'ana sune mafi yawan al'ummomin da suka yi biyayya ko suka bi annabin da aka aiko musu wa qad kasru fi ahadi sahaba wannan adadi sun yawaita a zamanin sahabbai shine ma'ana sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirina kenan. Akwai ire-iren wa'anda suka cika wannan sifar da annabi ya faɗa a hadisin dewa cikin yan wato mazanjiya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ana iya samu kuma wa'anda suke yan kadan a cikin na ƙarshe. Shine ma'ana sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin, shine ma abin da yake cewa kad kasuru, irin wannan sinfi sun yawaita fi ahadi sahaba a zamanin sahabbai wa fi waqatil khulafa'ir rashidin, da kuma lokacin khalifofin nan shiryayyu shekara 30 bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Wa man ba'dahum, da waɗanda suka biyo bayan su, fa mala'ul qura, sun cika al-qaryu wal ansar, da burane wal faqar, da ainihin wurare na filaye da wato inda babu alfaqar, wato guraren da suke babu ruwa babu gine-gine shi ake kira alfaqar. Wa kathura fihimul ilmu, ilimi ya yawaita a cikin su. Wajtama'at lahumul fununu, sun tattara fannoni daban-daban fil ulumin nafi'ati, cikin ilimin muka masu amfani. Fama zalal hadhihi al-ummatu ala sunnati, wannan al'umma ta manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam bata gushe ba tana kan sunna. Fil quruni thalathati al-mufaddala, a karnonin nan guda uku masu falala. Wa kad kallu, duk da cewa irin wannan wa'anda suke a kan sunna suke da irin waccan sufar sun karanta fi akhiriz zaman, a ƙarshen zamani. Wa'ancan kan suna da yawa a farkon zamani, amma a ƙarshen zamani sun karanta. Kala shaykhuna rahimahullahu ta'ala fi masailihi wa fi fadilatu hadhihi al-umma, a cikin wannan hadithi akwai bayanin falalar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bil kamiyyati wal kayfiyya, ta fuskar kamiyya adadi, wal kayfiyya da kuma ta fuskar sifarsu. Fal kamiyyatul kathratu wal adad, kamiyya din su ya nuna suna da yawa kuma adadin su ba kadan bane. Wal kayfiyatu, kayfiyar su kuma, fadilatuhum fi sifatihim, irin falalar su da suke wato falalar su a sifofin su. Thumma qawluhu thumma nahadha fi aqama, sanas, bayan annabi ya faɗi cewa wa'anda za su shiga wato akwai 70,000 da za su shiga aljanna babu hisabi, ya nemi a ƙara masa ma an ƙara masa sai ya tashi. Fa qawluhu fa qada an-nasu fi ula'i ay hadha min al-aam alladhi urida bihi al-khusus, kalmar an-nasu anan am ce amma ana nufin al-khusus. Kaga sai aka ce fa khadan nasu, sai mutane suka kutsa ko suka shiga tattaunawa, fi ula'ika, game da suwaye wa'annan mutane da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba. To kaga sai aka ce fa khadan nasu, kuma sahabbai yake nufi. Kaga kenan annasu anan ba ana nufin annasu ala sifatul umum ba, ana nufin annasu ala sifatul khusus. Shi sa sai ce hadha min al-aam, wannan yana daga cikin lafazi am, wanda kamar ya game kowa da kowa, allazi urida bil khusus, wanda ba haka ana nufin kebantattu. Fa khadha an-nasu, sai wasu kebantattun mutane cikin sahabbai sai suka kama tattaunawa. Ay jumlatul hadirin, ana nufin jumullar mahalarta lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisin. Khadha bil kha wadad al-mu'jama, mu'jamatayn. Khadha ana karanta shi da yawa kha, da yin kha'un da dad, waɗanda suke da dubo. Wa fi hadha ibahatul munazara, kaga kenan a wannan gabar annabi yana tashi da ya shiga gida, sai suka shiga debate, sai suka shiga tattaunawa, sai suka shiga karar kara wa juna sani. Wannan yace wato wayannan mutanen da aka ce za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba su waye, ni fa ina ganin su waye saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza. Wani shi kuma ya ce a'a, ni na fi ganin kamar su waye ne saboda hujja ta kaza da kaza. To shine sai malam ya kalato mana wata fa'ida, sai ce a ƙarƙashin wannan gabar ana nuna mana halaccin almunazara, tattaunawa. Babu laifi a musulunci a yi munazara, tattauna, a yi debate, munazara. Kana kan wata fahimta, ina kan wata fahimta, ina ganin kai akan kuskure kake, kana ganin akan daidai kake, ko kuma ni akan kuskure, sai mu zo mu yi munazara, tattauna. Wal mubahatha, ko a yi dialogue, shi ne mubahatha, ko ka ce dialogue, ko ka ce discussion, ana kiransa da mubahatha, tattaunawa din kenan shi ma. Fi nususi shari'i, a cikin nassosin shari'a, ala wajihi istifadati, ta fuskar neman fa'ida, wa bayanil haqqi, da kuma bayanin gaskiya. babu laifi in kaga mutum mai neman gaskiya ne kuma kana ganin kana da gaskiyar a tattare da kai kana ganin shi bai fahimce ta ba babu laifi ku tattauna kai baje kolin gaskiyar ka baje hujjojinka ka gamsar da shi cewa akan kuskure yake ga daidai to shi kuma in gaskiya yake nema sai ya karba wannan babu laifi ai munazara amma munazarar da ko an bata lokaci ba zai yadda ba kai ba ba za ka yadda ba bata da wani fa'ida wannan kuma ya zama jidal wannan shi ake kira jidal wannan shi kuma ba bai kamata musulmi ya bata lokacin sa akan jidal ba wafihi umuqu ilmi salaf sannan a cikin wannan gabar akwai wato bayanin sirfin ilimin salaf magabata lima'arifatihim annahum lam yanadu zalika illa bi amali saboda dukkaninsu sun san wannan matsayin da annabi ya ambata ba za su same shi ba sai sun yi aiki tukuru shi yasa duk cikin su babu wanda yake ganin a kawai muna ganin cikin mu ne kawai Allah zai waro sai ya basu wannan matsayin dukkaninsu sun yadda cewa ba a samun fifiko da daraja a wurin Allah sai an tashi an yi aiki shi yasa kowanne zaka ji ce to ina ganin wanda aka haife su ne a cikin musulunci suna ta fama su ba su san shirka ba kawai abu musulunci suka samu kansu an haife su suka ci gaba da yi ko suna ganin sahabbai ne zuwa ba zaune suke ba da sauran abubuwan da suka faɗa wa fihi hirsuhum ala alkhair sannan a cikin wannan hadisi akwai bayanin kwadayin sahabbai akan alheri in ba da haka ba annabi ya faɗi wannan ya shiga cikin gida kawai yasu fa yasu gaba da hirar su yasu wannan ya ci gaba da wayya kasuwa ko kaji kasuwa yau wannan ya ci aya ko wajen bal din nan Real Madrid sun ci kawai ya ci gaba da hirar abu nan ko wani kawai yasu gaba da wannan amma kwadayin su da ilimi annabi yana jeho wannan lokuta duk sai suka dakatar da komai sai aka ci gaba da tattaunawa me kuka fahimta game da wannan wa annabi yake nufi za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba ba to shine wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza matasa da irin wannan an tattaunawa suke ai da za a ce madalla da tattaunawa su ko awa biyu awa uku ana ta tattaunawa a ce irin wannan ne ko wata mas'ala wanda za ta amfane su a duniya ko wata mas'ala da za ta amfane su a lahira haka sai a ce madalla da tattaunawa su amma ka kalla ya kalla kuma ku zo ku yi musu awa ku wannan wace irin asara ce ina fata an gane Allah ya kana da wa fi qurratul uyun fihi aidan fadlus sahaba har wa yau kuma wannan hadisi yana nuna maka falalar sahabbai radiyallahu anhum fi muzakaratihim alilma yanda suke muzakara tattaunawa a ilimi wa hirsihim ala fahmi ma haddathahum bihi nabiyuhum da kwadayinsu na su gane su kuma fahimci abinda annabinsu sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su ya zantar da su hirsan ala al'amal bihi ba dan komai ba sai dan kwadayin yin aiki da abin dan ba za ka yi aiki da abinda aka gaya ba sai ka fahimci abin wa fihi jawazu lijtihad sannan a cikin wannan hadisi akwai bayanin halaccin ijtihadi fi ma lam yakun fihi dalilin cikin abinda dalili bai bayyana ba a cikin sa لأنهم قالوا ما قالوا ومن دا أبونا سكا فتا سم فتاني بجتهادهم لإجتهادهم ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم كما دا النبي يزو بموسى إنكاري با هذا دا يسي دا يأي إنكاري يتوا يسا وكتنا بدا تتونا وتندا بمفتسوا أيه بس يكو دراسينا قيامو أشي واسا قولوا دا تتونا ما بنيبي ومن دا النبي يزو يجسون واسا قولوا وانا ياتي أي كذا النبي كذا يكنفي وانا ياتي كذا النبي يكنفي يزو بيكوشي سوا bai musu inkari ba amma dai tunda ba su canki daidai ba sai ya ga musu ga inda amsa take ko kun fahimta lakin al-mujtahid sai dai shi duk mai ijtihadi dan ya gano gaskiya idan lam yakun ma'ahu dalil in ba shi da wata hujja da ya dogara da ita to la yajuzu lahu an yajzima bi sawabi nafsihi baya halatta ya yanke cewa shine akan daidai tunda ba nassi bane akan wannan matsalar ijtihadi yayi yana ganin ijtihadin sa kaza ne daidai to kada kuma ya kafe akan cewa shine akan daidai bali ya kulu a in yi ijtihadi sai ya ce la'alla al-hukma kaza wa kaza watakila dai hukuncin kaza ne da kaza kaga tunda yace watakila ba tabbatarwa yayi ba ijtihadi yayi an gane ko kamar yadda an tambaye wasu cikin magabata kamar Imam Malik yace ha za fi ma nura wallahu a'lam haka bai yanke ba yace to mu dai abinda muke gani amma fa Allah shine mafi sani kaza to kaga wannan duk sanda mutun ya ijtihadi tunda ijtihadi kana iya yin daidai kana iya yin kuskure to kar ka kafe ka nuna cewa kai da kake yin ijtihadin ka shine daidai na wanin ka shine kuskure to wannan kuma ba daidai bane sai dai in ka tashi ka ce to wata kila
a ƙarƙashin ijtihadin da ina kyautatawa tan in zama na dace wannan ba komai ka kauli sahabati radiyallahu anhu fi hadha alhadith kamar yanda dai sahabbai suka fada a cikin wannan hadisi kauluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala humul ladina la yastarquna to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya fito ya gaya musu suwaye wayannan da za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba ga su fa suka bar haka yace humul ladina la yastarquna sune waɗanda ba su neman ai musu rukuya haka za ta bata fi sayyai haka lafazin ya tabbata cikin bukhari da muslim humul ladina la yastarquna wa huwa kadhalika fi hadith ibn mas'ud haka ma yazo cikin hadisin abdullahi dan mas'ud fi musnad ahmad cikin musnad na imam ahmad wa fi riwayatin li muslim amma a wata riwaya ta muslim la yarquna kaga can wata riwayoyin bukhari muslim da kuma riwayar musnad ta imam ahmad sai suka ce humul ladina la yastarquna ba sa neman ai musu rukuya amma sai aka samu wata riwaya ta muslim shi kuma humul ladina la yarquna sune waɗanda ba sa yin rukuya ma'ana koda wani yana buƙatar rukuya ba za su yi masa shine la yarquna la yastarquna kuma su ba za su ce ai musu rukuya in ba su da lafiya ba sa cewa ai musu rukuya shine la yastarquna la yarquna kuma in wani bai da lafiya su ba za su yi mai rukuya قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ابن تيميه yake cewa هذه الزياده وهم wannan ziyada ta la yarquna dinnan kuskure ne min rawi daga shi rawo marwayin hadisi shine yayi kuskure lam yaqulin nabi sallallahu alaihi wasallam la yarquna annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sune wanda ba sa yi rukuya abinda annabi ya faɗa humul ladina la yastarquna su ba sa neman ayi musu rukuya وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا تي وقد سئل عن الرقى لوكacin da aka tambaye annabi game da yin ruqya sai yace manistaqa aminkum an yanfa akahu falyanfahu duk wanda yake da damar amfana wa dan uwansa ya amfani dan uwansa kaga kenan in dan uwanka yana buƙatar ruqya kuma ka iya ruqyar da sharuɗanta da dokokinta kai masa ruqya mana to kaga wannan hadisin ya nuna ya za a ce ba sa yin rukuya kuma su fasce ta wanda za su shiga aljanna ba hisabi a ce ba sa taimakon mutane kenan a'a waccan ruwaya ta la yarquna shaykhul islam ya ce kuskure ce kenan humul ladina la yastarquna ita ce wanda take daidai kuma lamba ta daya hadisin imam muslim ya ruwaito shi haka imam ahmad da ibnu majah daga jabir radiyallahu anhu sannan imam muslim ya ruwaice shi hadisi na 2189 حديث جابر رضي الله عنه قال وايضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ابند شيخ الاسلام يفدا دين يتبتر ده cewa تو وقال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا يوا sai ake kakkawo hujjojin da annabi ya bada damar a iya yin ruqya sai ce la ba'as bil ruqya babu laifi da yin ruqya ma lam takun shirkan matakar bata zama ta kunshi shirka ba inde ba sunayen wasu aljanu za a kira ba sunayen wasu mutane ko wasu shegunai za a dinga kira cikin zikiri cikin addu'ar ruqya din ba babu laifi wannan hadisin kaga shi ma imam muslim ya fitar da shi da abu daud hadisin aw bin malik radiyallahu an haka imam muslim hadisi na 2200 haka duk wayannan hadisin suna tabbatar da babu laifi yin ruqya wa qala aidan fa qadara qa jibrilun nabiy sallallahu alaihi wasallam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace kuma ga Jibril alayhi salam yayi wa manzon Allah ruqya wa raqan nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu gashi an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbansa ruqya to yayi wa sahabbansa ruqya shi ma malaika Jibril yayi masa ruqya kuma yace babu laifi da yin ruqya indai bata koyi shirka ba to kuma ya za a ce annabi yace wayancan da za su shiga aljanna babu hisabi ba azaba sune wanda ba sa yi wa mutane ruqya bayan shi yayi wa sahabbansa ruqya bayan kuma ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine shugaban yan aljanna an fahimta ko yayi wa sahabban sa ruqya kuma jibril yayi masa ruqya wannan sai ya nuna wancan lafazin na la yarquna kuskure aka samu shi marwayicin ne maimakon la yastarquna kamar yanda sauran marwayita suka kawo shi kuma sai ya kuskure ya ce la yarquna wannan hadisin raqa jibril annabi sallallahu alaihi wasallam min asir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jibril yayi masa ruqya lokacin da aka yi masa sihir lokacin da Labid bin al-A'sam al-Yahudi yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri Jibril alaihi salam yayi masa ruqya kama fil Bukhari kama yanda yake cikin Bukhari min hadisi Aisha hadisin na Aisha radiyallahu anha wa qad thabata fil Bukhari وغيره رقى كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة رقى وتوير رقية تتبتع تشم بخاري دا وننسى تتبتع تفسكو كتر ويويد يوى من قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدر النبي صلى الله عليه وسلم أنا عائشة وأنس وابن مسعود وغيره dukkan waɗannan ruwayoyi ne da suke tabbatar da cewa babu laifi da yi wa wani ruqya in ana buƙatar yi masa ruqya ka iya zaka yi masa ruqya wannan baka shiga cikin kunshin hadithin da aka ce su ne waɗanda ba sa neman ai musu ruqya ba ba sa yin ruqya ba su in wani bai da lafiya za su yi masa amma su in ba su da lafiya ba za su nemi wani ya musu ba saboda tawakkalin su ya kai yanda ba sa buƙatar taimakon kowa sai Allah ina fata an gane to sai mu tashi الفرق بين الراقي والمسترقي ان شاء الله ابن ابو كرت يا زما دي الله يبا مدادا كسكورن da muke kocin tukan har shi Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi